seront toujours, ils seront aussi les derniers.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 7 ga watan Agusta a shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa kungiyoyi masu fafutukar bunƙasa sha'anin ilimi a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa game da makomar ilimi a ƙasar. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sama da masu zanga-zanga 1000 a kasar Thailand sun yi arangaba da 'yan sanda a yau Asabar, yayin da suke zanga-zanga akan yadda gwamnati ta nuna gazawanta wurin shawo kan coronavirus da tasirinta akan tattalin arziki. Kimanin 'yan sandan kwantar da tarzoma guda 100 saye da rigunan sulke ne suka tare hanyar da ke kusa da dandalin Victory Monument da ke tsakiyar babban birnin kasar Bangkok da tankokin ruwan zafi da barkonon tsohuwa da kuma albarusan roba, suna kokarin hana masu tattakin zuwa gidan gwamnati, wato ofishin Prime Minister Prayuth Chan-o-cha. An yi amfani da barkonon tsohuwa da albarusan roba ne domin tarwatsa taron jama'a. Manufar mu ce mu tabbatar da doka da oda, in ji Krisana Patanacharo, mai magana da yawun 'yan sanda, yana faɗa wa manema labarai. Masu zanga-zanga sun jefi 'yan sanda da bababamai da suka yi da hannunsu da duwatsu da kuma wasu tarkace. Wani mummunar faɗa ta ƙaure a yau Asabar tsakanin masu gaba da juna a jam'iyyar adawa ta SPLAIO da mataimakin shugaban Sudan ta Kudu Rick Machar, in ji mai magana da yawun ƙungiyar sojojin a wata sanarwa. Rigimar ta kaure ne bayan da masu adawan suka faɗa a wannan mako cewa sun tsige mataimakin shugaban ƙasar a matsayin shugaban jam'iyyar kuma shugaban sojan. Sojojin ƙarƙashin jagorancin babban abokin adawa a jam'iyyar Simon Getwesh Dual sun kaddamar da hari akan sojojin Machar wanda suka daƙile tsokanar, in ji mai magana da yawun sojojin Colonel Lampol Gabriel. An zargi Machar a wannan mako da mai ɓata zaman lafiya, lamarin da ya sanadiyar tsige shi. Rundunonin India da na China sun janye daga yankin iyakar da ake takaddama a kai ta Himalaya, inda sojojin kasashen guda biyu suka yi ta arangama shekaru da dama, a cewar ma'aikatar sojin India. Ko da yake sanarwar na zama nasara da aka samu wurin warware takaddaman kan iyakar da ta gurɓata dangantaka tsakanin kasashen biyu na yankin Asiya, amma duk da haka da sauran rina aka ba. Janyewa daga Gogura da ke gabashin yankin Ladakh shi ne zagaye na biyu da aka cimma wurin ajiye makamai a wannan shekara, sai dai hakan na zuwa ne watanni 6 bayan da sojojin India da na China suka fice daga yankin kogin Himalaya da Pangoncho, inda rikicin tsakaninsu ya fi muni shekaru da dama da ya yi sanadiyar jibge sojoji masu yawa a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, 'yar kasar Kenya Peres Jachirchir, mai wasan guje-guje, ta lashe zinari na Olympic a wasan tsirin fafalaki na mata a cikin sa'o'i 2 da mintuna 27 da kuma dakiku 20. Abokiyar wasanta 'yar kasar Kenya Brigid Kosgei ita ce ta zo ta biyu a cikin sa'o'i 2 da mintuna 27 da dakiku 36, inda ta samu kyautar azurfa. Ba amurkiyar nan Molly Seidel ita ce ta zo ta uku a cikin sa'o'i 2 da mintuna 27 da dakiku 46. Masu shirya wasannin Olympic sun fara tsirin fanfalakin matan ne da misalin karfe 6 na safe, sa'a guda kafin lokacin da aka shirya yin wasan, a wani kokarin kaucewa tsananin zafi yayin wasan. A farkon fara gudun tsirin yanayi na da kyau, kana karfin zafi a wannan lokaci bai wuce ma'aunin degree Celsius 25 ba, amma kafin a kammala tsirin zafin rana ya kai kusan degree Celsius 30. Kimanin 'yan wasa 15 cikin 88 ne suka gaza kai labari a tsirin da aka yi a garin Sapporo da ke gabar teku mai nisan kilomita 1100 arewa da birnin Tokyo. A ƙarshe, Rikicin tigiri da ke ci gaba da bazuwa a fadin Habasha ya ƙara muni a jiya Juma'a yayin da wani jami'in yankin Amhara ya ce a yau Asabar sojojin yankin za su kaddamar da hare-hare akan sojojin tigiri da suka shiga yankin kanin suka kwace wani gari da hukumar ilimi da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta buɗe wani wurin yawon buɗe ido. Wannan ne lokacin da mutane a Amhara za su murƙushe kungiyar 'yan ta'addan, inji Sema Tiruni, shugaban zaman lafiya da tsaron yankin, yana faɗa wa kafar yaɗa labaran gwamnatin yankin. Ya ce wajibi ne kowa ya fito ya kare kansa. Da yake mai da martani mai magana da yawun sojojin Tigiri, Geta Chaureda, ya faɗa wa Associated Press cewa suna marhabi da wannan batu. Rikicin da yana barazana ga zaman lafiyar kasar mafi yawan al'umma ta biyu a nahiyar Afirka, inda tuni aka kashe dubban mutane a cikin yakin na watanni tara. A wata hirar waya, Geta Chau ya ce sojojin Tigiri sun ratsa a yankunan Amhara da Afar a 'yan makonnin nan ne a wani yunkurin karya shingaye da gwamnatin Habasha ta sanya wa Tigiri. Dubun dubatar mutane na fama da yunwa. Kana Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka sun tura wata tawagar manyan jami'ai zuwa ga gwamnatin Habasha domin kira gare ta ta bada daman ƙarin shiga da aikin jin kai.
To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, kungiyoyin da ke fafutukar bunƙasa sha'anin ilimi sun bayyana damuwa game da makomar sha'anin ilimi a ƙasar, inda a yanzu haka wasu ɗalibai kusan 20 ke tsare a hannun jami'an tsaron birnin Yamai saboda zarginsu da yunkurin sata jarabawa bag da ake kammalawa a yau Asabar 7 ga watan Agusta. A wata hira da wakilin Musulun Muminu Barma, shugaban kungiyar Ko'ad Dr. Ahmadu Rufa'i Lawan Sallau ya ce wannan batu babban matsala ce da ke bukatar nazari mai zurfi.
A matsayinmu wato na 'yan hura hula masu kare martaba ilimi na ƙasar Niger, sai mu ce mun yi tur da Allah wadai da yin wanga labaru wanda suke nuna da cewa an so masata cikin yarrabawa ta bakaloriya wadda ake gudanar dawa a cikin wato ƙasar Niger. Abu ne wanda ba shi da kyau.
Ajir Fa'i, me kake ganin za a iya cewa ya tusawa ɗalibai da malamai tunanin sata a jarabawa a halin yanzu a ƙasar nan, wanda ake ganin kamar abin kusan a kowace shekara yana ƙara ƙamari?
Wa'annan 'yan makaranta tare da malamansu suke game kai suna sata saboda ba a koya abin kirki ba. Kowa ya sani da an sa siyasa cikin fannin ilimi, cikin fannin lakon.
Wani mataki kake ganin ya kamata a ɗauka domin murƙushe wannan matsala?
In ana so komi da komi ya tafi daidai, dan Allah dan annabi a hidda siyasa, a hidda siyasa daga naɗe-naɗe cikin wato manya-manyan magabata na tahiyar da ilimi na cikin ƙasa. Yanzu mushen lakwal sai a ce sai ya zan ɗan siyasa kan nan a bashi matsayi. Mai kula da gunduma ta wato ko wata jaha sai a ce a wannan mutumin sai yana cikin siyasa kaza, ba adibin wai a ilimi babu ruwan shi da siyasa. Wato ayi aiki da wa'annan sun cancanta, kuma sai mu kanmu uwaye da ma'aikanta wato mun ba da tarbiyya ta gari kan nan ɗiyanmu da jikokinmu su tahi da tarbiyya ta gari. In mu mun zan barayi, to wallahi ɗiyanmu su ma barayi ne, sai sun yi mu masata. Kenan kau ya kamata mu yi takatsantsan wato mu tahi tahiya ta gaskiya, in muna son bayanmu ita ma ta yi tahiya ta gaskiya.
Shugaban kungiyar Ko'ad Dr. Ahmadu Rufa'i Lawan Sallau kenan a hirarsa da wakilin Musulun Muminu Barma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na Am Sosai. za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin da ke cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Da fatan kuna lafiya. Dan Allah ina so ku yi min ƙarin bayani akan dalilin da yasa ake yi wa manyan sojoji retire dole a duk lokacin da aka nada sabon shugaban soja a Najeriya. Shin kundin tsarin mulki ne ya wajabta hakan ko dai dokar aikin sojan kenan? Shin sai waɗanda suka fi sabon shugaban mukami ko kuma yana shafar na ƙasa ma? Mai tambaya Badamasi Dandumumugi mai shayi jihar da magaran jamhuriyar Nijar. To idan Malam Badamasi Dandumumugi mai shayi jihar da magaran jamhuriyar Nijar da ma sauran masu bibiyar amsoshin na saurare ga kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin waɗannan tambayoyi. Kan dalilin yin ritaya ma wasu sojoji idan aka nada musu sabon shugaba da dai sauransu, wanda wakilin muryar Amurka a bangaren tsaro Hassan Maina Kaina ya samo daga group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya mai sharhi kan al'amuran tsaro da zamantakewa, wanda da yake muna da dan lokaci zai koma baya can ya dora daga inda yake bayyana muhimmancin bullo da tsarin daina nada na ƙasa a matsayin shugaban na sama.
So abin da ya kamata gaba daya indai ana son abun ya aima abun hukunci shine duk dai wanda yake na gaban ka ne da kamata a zo a nada ka hafsa shi kuma yana soja ba a aladance ba a dokance ba. Amma kuma na maka bayani wasu kasashen da sun maida wannan din akwai da suke abun ya zama kaman doka.
To yanzu mu dauki General Faruk Gaya misali, kaga shi kaman yana kasa da Solomon Hassoshin
a 37.
Yawwa, amma na san akwai wanda suke gaba da shi a rundunar sojan ruwa da rundunar sojan kasa. Idan abun a sallame su ne waye kuma ta sallame su tunda ba suna gaba da shi sa bane.
Yawwa, wannan magana kuma tana da abun nan. Shi kanshi shi hafsan soja shi ma daukan shi aiki akai ba shi dauki wannan mutanen ba. So a gaskiya wanda yake da haƙin yace mutane su tafi shine ma'aikatan tsaro ko Ministry of Defense ko kuma kace shi ministan tsaro shine ya kamata ya yanke wannan hukunci. Ka gane ko? Ya yanke wannan hukunci akan cewa wanda suke kaza su tafi. Banda of course da cewa akwai wanda na san da kansu ma za su yi ra'ayin kansu su tafi, amma wanda ba su tafi ba shi General Yahadin ne ya kamata a ce waye shine baya da dan ba shi dauke su aiki ba. Kwa maganar gaskiya ba. Duk da yana shugaban soja ba shi dauke su aiki ba.
Ba
sa kasan shi to ba shine zai ce musu tafi. Amma hukuma anan kuma hukuma wanda take kusa da soja kafin mu je wurin shugaban kasa shine ma'aikatan tsaro ai. Ma'aikatan tsaro can take kusa da soja.
To wasu na ganin cewa kamar wani al'adan kuma wato ana kashe miliyoyin kudi kafin a ce mutum ya kai mukamin manjo general. Amma idan gwamnati ta dauko babban hafsa daga kasa sai ga general wanda amfanin su yana da tasiri a tsaron kasa kuma suna da sauran shekaru amma kuma sun tafi, wannan baka ga kamar yana illa ga sha'anin tsaron kasa?
Kware ne duk inda aka ce mutum ya kai general a gaskiya an kashe shekaru an kashe kudade kuma da akai train din shi ka gane ko har ya kai wannan abun nan kuma magana kuma tana tasiri akan cewa wai in an ce mutum ya tafi ba wai yana nufin baya da amfani a sojan bane. To amma kuma kasashe da yawa suna da dabarori da yake abinda ake dauka mahimmanci shine meye yake kyau ga kasa, ka gane ku, meye yake kyau ga aikin soja. Shi kuma wannan da aka nada da shi hafsan din gwamnati ta hafsa tana so ta saka mishi mara ya samu yayi aiki saboda ba zai kawo wani dalili ba cewa ai ga abin da yasa na gaza, kaji wannan kenan. So waɗannan abubuwan uku su ne za a duba. Amma kuma abin da nake so in tunatar da shi ne akwai wasu ƙasashe da suke tabbatarwa cewa irin wannan zan kira ta banna ne ko kuma dai ba banna ba fa sai wannan irin asara an rage ta. Ya za ka rage ta? Yadda za ka rage ta shi ne ka sa matata sosai tun daga farko ma, tun daga farko tsarin soja. Wasu ƙasashe kamar yanzu Amerika lambar general guda nawa ne a soja? Akwai dokan da majalisa ta kafa akan cewa sojan ƙasa ga lambobin general ba su wuce haka ba, na sama ba za su wuce haka ba. To kaga in kai wannan plan din tun daga farko kana matsewa still ana iya samun wasu su tafi din, amma lamban za su tafi din kadan ne. To amma gaskiya ni wannan ina faɗan ra'ayina ne, mu namu abin da muka samu abin da ke kawo wannan abin shine ba a tace sosai ba.
To amma wani zali kamar na American nan ai wani zai ce akwai rashin adalci a ciki saboda akwai lokacin shekarun da in kai ya kamata ka kai wannan abun. To idan kuma an ce lamban ya cika kuma shekarun ka ya kamata ce ka kai general din nan an kyama ka kaman
za a ce an su America in kana bin nasu dole ka basu, kuma ko da yake in muna la'akari da America muna magana kasa da wata shekara 200 da wani abu suna wannan abu, ka gane ko? Ai wannan tatan da nake ce maka daga ran da kuka fito daga NDA tasu an fara wannan tata za ku fito duka da anini daya ba dukan ku za ku samu anini biyu ba ba dukan ku za ku samu anini uku ba lambar ragewa yake ragewa yake ba dukan ku za ku je mejo ba ba dukan akwai abubuwa da suke la'akari da su kai mun fito dai da kai ni wata kila zan iya tashi in fita kafci kai zaka kai mejo kai lautan kullin so abin da suke shine ba tan aka kai wannan tsuro kaman ina abun nan da kasan Egypt ne ake kiran shi wannan tsururin abin da ake pyramid to shi aikin soja kaman pyramid yake kasan shi yana da fadi amma ana tafiya sama ana tafiya sama ana tafiya sama ana tafiya yana rigewa ka gane ko so shi yasa ya zama lokacin da za su zo masa su kai general din a gaskiya sai wani da wani zai kai so ko za a girgiza din za ka girgiza waɗanda za su fadi kadan ne saboda dama an tsuke bakin aljo to a gaskiya ni a matsayina na mai nazarin da yake ina jin abin da ba a yi ba a Najeriya kenan ai yanzu abin da yake kawo wannan abin da shine za a duba a ga yawancin jama'ar za su bar aiki ya zama banna ba to amma bannan ina faɗa maka wannan ta samu asali ne tun daga da saboda ba a yi wannan ta tsenin ba ya zama abin ya zama kamar tsini ka gane ko
yawa to idan muka duba yanzu da babban hafin sojan ƙasa galibi a cikin masu mukamman manjoji na ake daukowa na sojan sama daga cikin Air Vice Marshal ne hakan na daga cikin Rear Admiral ne musamman yanzu shugaban kasa zai iya dauka daga cikin Brigadier General
alhamdulillah ka dago wani abu wanda yake yana da tasiri kuma zai iya tasowa nan gaba na maka bayanin abin da suke da shi a America na cewa majalisa kaga a can din Allah misali tunda muna cewa muna bin mulkin Musulmi su a can meye mukamin ma mutumin da za a da shugaban kasa zai zaba sun fada meye kwarewan shi akwai wasu mukamai da sai ya rike sanin shugaban kasa zai zaba a wurin shi to amma a gaskiya mu din kuma a nan Najeriya ba mu da wannan in fact a yadda kai magana ba burgejiya ba in ka fassara abinda tsarin mulki yake cewa shugaban kasa yana da daman ya hada da nada hafsan hafsoshi ko hafsan rundunar kasa ko na sama a gaskiya ba magana ma mukami so a takaice in muna so mu yi abin kamar drama idan shugaban kasa ma ya dauko kafi ya bashi shugaban soja ba wata doka da zaka ce an karya sai dai ka ce ba ta bayin haka ba to kuma anan gyaran soja yana hannun bangaren zartarwa da kuma bangaren majalisa to anan gaskiya majalisa ba su aikin su wannan abin da ka faɗa yana yiwa a dokance yana yiwa saboda ba inda aka yi ma ba fa ma shugaban kasa mu a Najeriya ba fa inda aka yi mishi shamaki a game da madan soja so wannan magan kai ba jan ba brigadiya ba in ya ga dama ma mutane sai wannan fasaran kuma haka take in ya ga dama ma zai dauko mi anini biyu yace ya sa shi to kaga akai wannan zubar gadan da za a yi girgizan da za a yi ai za a girgizan kanya to saboda kada wannan ta faru din ni ina ba da shawaran cewa ayi kamar yadda Amerika da su muke koya su sun yi mistake din ne ya kamata a specifying rank din wannan ba major general na kasan soja ko kuma na air vice marshal na sojan sama ko kuma rear admiral wannan kai wata al'ada ce amma ba wata doka da tace shugaban kasa a yanzu ai da ake hannun shi fayo yake zai iya dauko kowane soja wannan kaga yayi kamata in ka tuna kamar yake magana kamar rijiman da aka yi ne lokacin da aka nada Hamid Ali wasu suka je kotu suka ce ya aka dauko farar hula an sa shi ba ina cewa wai za a dauko farar hula a sa soja bane soja ba su da wannan to amma me aka zo aka tara sai aka zo aka tara a cikin act din ma custom din ba inda aka ce wai sai dan custom ne za a dauko a sa shugaban custom so kaga ana son a gyara sai ka je kai doka to haka wannan magana da kake ba ma ana daukar major general ne amma ba wani abu da ya tilasta mu shugaban kasa cewa dole ya dauko major general
to yanzu domin a guje irin wannan yanda suke rufaya da waɗannan menene abin yi
yawa abin yi shine shiri kuma a gaskiya yawanci aikin na majalisa ne kamar yadda na faɗa maka ai demokradiyya mu tana ƙara ƙarfi ne kuma muna koya a yanzu kaga ko maganar dadewan soja an zo ana ta bambami wancan sun dade to shi ma din still magana ne na rashin ba doka to aka ce ba doka kuwa shi wanda zai aika ka saka mishi hannu ya abin da yake na saboda dama abin zaka burke shi shine zaka ce mishi doka ta hana kaza ko da ka ce babu wannan doka so a gaskiya na farko dokoki kamar yadda nace su American su ya kamata su ƴan majalisa su sannan na biyu su soja ko kuma in ce ma'aikatar tsaro ka gane ku si wannan tatse wanda ake yi saboda ya zama a kowane lokaci lambobin general din da suke da shi lokacin ba da aka nada ya hayafa general da suke so dai wanda suke wannan rank na major general sun kai 120 da wani abu to a cikin ake sun fi shugaban kasa ya dauki daya kuma kamar yadda nace baya da wani abu da ya kare shi cewa wai sai dai nemi babban da yafi babban yana yawa babban kai bai maka ba
to gaskiya
ko bai iya ba yawa ba dole babban sai iya saboda shi soja girman shi girman dadewa ne I'm sorry to say wani lokaci ba wai girman kwarewa bane ko girman iya aiki ne a'a girman soja na farko abin da kake shine na fika aiki inda kamar mun zo mu duka sa'o'i ne to shine za a nemi kwarewa amma girma na zaka shiga cikin kawai na fika girma kamar da an riga yi wani kafin a haife ka haka abun yake so kaga wannan abu sai a tatsa wannan abun ya zama ayi wannan abun da nake cewa kamar na kasar masa ya zama yana da tsini haka an fito da yawa dunduzu daga NGA za ku tafi anini biyu za ku rage anini uku za ku rage major za ku rage lieutenant colonel za ku rage major sai ka ga in aka zo karshen shi kanshi kowa ya shugaban kasa wannan zai fi mushi sauki a wurin zaba
sai
an bincika an tatse ka gane ko to wannan gyaran abin da ya kamata a yi kenan a je na samu wannan girgizan kanyan da ake samu sannan su kuma kamar da 'yan majalisa su dan sa wani dan burki ba wai dan ba su shugaban kasa ba a amma yana shi kan aikin sojan zai gyaru idan aka yi haka
to kafin mun gode kuma da kuma abu na biyu
akwai tambayoyi
ne eh akwai wannan na shirin yana fi godan dare
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin group captain Garba Shehu mai ritaya da ya ansa mana tambayoyin da wakilin sashin Hausa Hassan Maina Kaina ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai mu makon gobe
to a gaida Ibrahim Garba to kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan wakar Wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
A
kasar Brazil ce ta lashe lambar zinare a gasar kwallon kafa ta wasannin Olympics na bana a birnin Tokyo na kasar Japan bayan da ta yi nasarar doke Spain da ci 2-1. Brazil din ta kare kambinta ne kasancewar ita ce ta lashe gasar da ta gabata shekaru 5 da suka wuce inda ta yi nasara kan doke kasar Jamus da ta karbi bakuncin wasannin na Olympics na wannan lokacin da ci 1 da nema. Wasan karshe ta bana dai ta yi zafin gaske inda ta karkare da kullun doki da ci 1-1 a ƙarshen mintuna 90 na al'ada na wasan wanda ya sa aka shiga ƙarin lokaci inda minti na 108 ne Brazil din ta sami zura kullun da ya bata nasara. Kungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta so mu tattaunawa da shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi bayan barin sa kungiyar Barcelona ta kasar Spain. Rahotanni sun bayyana cewa tun a ranar Alhamis ne jami'an kasuwancin dan wasan suka tuntuɓi kungiyar ta PSG domin duba yiwuwar komawarsa a kungiyar. To sai dai bayanai sun nuna cewa a yau Asabar ne aka gudanar da tattaunawa mai kwari tsakanin bangaren Messi da na kungiyar wadda ta karfafa fatan samun daidaitawa tsakanin su. A ranar Alhamis ne dai kungiyar ta Barcelona ta bayyana cewa Messi zai bar ta sakamakon karewar kontragin sa. To da yake a can baya sabon shugaban kungiyar ta Barcelona John Laporta ya dage akan lalle sai ya tabbatar da Messi ya ci gaba da zama kungiyar duk wanda yake tun a lokacin dan wasan ya gabatar da bukatar sa ta sauya kungiya. To sai dai kuma kungiyar ta bada hujjar barin Messi ya tafi akan matsalolin tsare-tsaren kudade na kungiyar wanda zaman Messi a cikin yanayin kan iya jefa ta a cikin matsalar tabarbarewar tattalin arziki har na tsawon shekaru 5. To a ranar 1 ga watan Yuli ne kwantaragin Messi mai shekaru 34 ya kare a Barcelona inda kuma ya amince da sabon kwantaragi na tsawon shekaru 5 bisa yarjejeniyar karanta albashinsa. Jawa kuma daga bisani kungiyar ta ga cewa ba za ta iya biyan sa ba a cikin yanayin da ake ciki. A Ingila kuma dan wasan gaba na kasar Belgium Romelu Lukaku na dabda komawa tsohuwar kungiyarsa ta Chelsea akan kuɗi fam miliyan 97.5. Duk da yake a can baya Lukaku ya bayyana cewa baya tunanin barin kungiyarsa ta Inter Milan ta kasar Italia saboda yana jin daɗin zamansa a can. To amma da alama dan wasan mai shekaru 28 ya sauya shawara a ƙarshen makon nan sa'adda ya faɗa wa Inter din cewa yana muradin komawa Chelsea. Lukaku zai koma Chelsea ne bayan shekaru 7 da ya barta a shekara ta 2014 zuwa Everton akan kwantaragin fam miliyan 75. Chris kuma ya rage ya koma Chelsea din a shekara ta 2017 to amma kuma hakan bai samu ba sai ya koma Manchester United akan kuɗi fam miliyan 74. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Sama da masu zanga-zanga 1000 a ƙasar Thailand sun yi rangama da 'yan sanda a yau Asabar yayin da suke zanga-zanga akan yadda gwamnati ta nuna gazawanta wurin shawo kan coronavirus da tasirinta akan tattalin arziki. Kimanin 'yan sandan kwantar da tarzoma guda 100 saye da rigunan sulke ne suka tare hanyar da ke kusa da dandalin Victory Monument da ke tsakiyar babban birnin kasar Bangkok da tankokin ruwan zafi da barkonon tsohuwa da kuma albarusan roba suna kokarin hana masu tattakin zuwa gidan gwamnati wato ofishin Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Wani mummunar fada ta kaure a yau Asabar tsakanin masu gaba da juna a jam'iyyar adawa ta SPLAIO da mataimakin shugaban Sudan ta Kudu Rick Machar, inji mai magana da yawun kungiyar sojojin a wata sanarwa. Rigimar ta kaure ne bayan da masu adawan suka fada a wannan mako cewa sun tsige mataimakin shugaban kasar a matsayin shugaban jam'iyyar kuma shugaban sojan. A ƙarshe, rundunonin India da na China sun janye daga yankin iyakar da ake takaddama a kai ta Himalaya, inda sojojin ƙasashen guda biyu suka yi ta rangama shekaru da dama a cewar ma'aikatar sojin India. Ko da yake sanarwar na zama nasara da aka samu wurin warware takaddaman kan iyakar da ta gurɓata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na yankin Asiya, amma duk da haka da sauran rina aka ba. Janyewa daga Gogura da ke gabashin yankin Ladakh shi ne zagaye na biyu da aka cimma wurin ajiye makamai a wannan shekara. Sai dai hakan na zuwa ne watanni 6 bayan da sojojin India da na China suka fice daga yankin kogin Himalaya da Pangong Chau, inda rikicin tsakaninsu ya fi muni shekaru da dama da ya yi sanadiyar jibge sojoji masu yawa a yankin.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da Asuba, wasu abokanan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe yake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.